This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoci kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon da kuma Niya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa sojojin Najeriya sun ce za su iya bakin kokarinsu domin ganin ba su gitta ranar 30 ga watan Disamba ba wajen kakkaɓe ƙungiyar Boko Haram. Idan muka tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar kuma ana duba yadda za a ƙara samun fahimta ce tsakanin makiyaya da manoma, sai kuma mu kawo muku shirin da rashin tayi na Salu Garba. Da ra'ayi daga bakin mai shi, amma fadu waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Barack Obama ya gabatar da wani jawabi daga ofishinsa kai tsaye dangane da harin ta'addanci da aka kai a garin San Bernardino da ya halaka mutane 14. Ya kuma raunta wasu da dama, inda ya jaddada cewa Amurka ta ƙara tsaurara matakan yin yaƙi da ayyukan ta'addanci. Obama ya fara jawabin nasa ne ta hanyar nuna alhininsa game da mutanen da suka rasa rayukansu a wannan harin. Shugaban ya ƙara da shin alwashin cewa sojojin Amurka za su yi farautar shugabannin 'yan ta'adda duk inda suke a faɗin duniya. Yana mai cewa Amurka za ta ƙara samar da horo tare da bada makamai ga sojoji domin su yaƙi 'yan ta'adda a Siriya da Iraki. Obama ya yi kuma kira ga 'yan majalisar ƙasar da su tabbatar duk mutumin da sunansa ke jerin sunayen waɗanda aka haramta musu hawa jirgi. An hana shi wato mallakar bindiga, inda ya ƙara da cewa akwai buƙatar tsaurara matakan sayen makamai a ƙasar. Shugaban na Amurka ya ƙara da cewa bai kamata Amurka ta ƙara tsunduma kanta cikin wato wani dogon yaƙi a Siriya da Iraki ba, domin a cewarsa abin da ƙungiyar ta ISIS ke so kenan. Sannan ya kuma ja hankulan Amurka da kada su rinƙa kallon wannan yaƙi a matsayin faɗa tsakanin Amurka da Musulunci, domin abin da ƙungiyar ta ISIS ke buƙata kenan. Obama ya kuma ƙara da cewa haƙƙi ne da ya rata a wuyan mabiya kowane addini a Amurka, da kada su nuna ƙyama ga kowane musulmi ba a mulki, domin hakan shine burin 'yan ƙungiyar ta ISIS. Sai dai Obama ya ce dole ne shugabannin Islamu su ma su bada tasu gudunmawar ta hanyar sukar aƙidin da ƙungiyoyin Al-Qaida da ISIS ke cusawa a zukatan mutane.
Ɓangarorin da ke takaddama da juna a ƙasar Libya sun ci mota yarjejeniya kawo ƙarshen rikicin siyasar da ya addabi ƙasar na tsawon shekaru da dama. Idan kuma har majalisar dokokin ƙasar da ƙasashen duniya suka amince da ita, ta yi na'am da wannan matsaya da aka cimma wajen Lahadi a Tunisiya, ana sa ran za a kawo ƙarshen rikicin da ya ɓarke a ƙasar tun bayan hamɓar da gwamnatin Muammar Gaddafi. A cewar mataimakin shugaban majalisar ƙasar da ke birnin Tripoli, wato Muhammad Awad Abdulsadiq, wannan rana ce da mutanen ƙasar Libya da Larabawa da ma duniya baki ɗaya suka daɗe suna jira su gani. Tun dai bayan da suka sha kai a zaɓen da aka gudanar a bara, mayaƙan sa kai da ke goyon bayan jam'iyyar Islama da dama suka karɓe ikon babban birnin ƙasar da sauran ma'aikatu, lamarin da ya tilasta majalisar wakilai da sauran jami'an ƙasar ficewa zuwa Tobruk da ke gabashin ƙasar domin gudanar da ayyukansu.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jam'iyyar National Front ta masu ra'ayin riƙau ta samu nasara a zagayen farko na zaɓukan da aka gudanar na yankuna a ƙasar Faransa. Hukumomin zaɓe sun ce jam'iyyar National Front ta lashe tsakanin kashi 27 zuwa 30 cikin 100, baya ga jam'iyyar tsohon shugaban ƙasar ta Nicolas Sarkozy mai matsakaicin ra'ayi da ta zo na biyu, kana sai jam'iyya mai mulki ta 'yan gurguzu da ta zo ta uku. An gudanar da wannan zaɓe ne a daidai lokacin da aka tsaurara matakan tsaro a duk faɗin ƙasar bayan harin da aka kai a watan jiya a birnin Paris da ya halaka mutane 130. An dai hasashen cewa jam'iyyar Marine Le Pen da ke kyamar baki za ta ɗara ta socialist ko kuma masu ra'ayin gurguzu da ke mulki wajen karɓuwa. Watanni sun ce yanayin farin jinin shugaban François Hollande ya ƙaru saboda irin tsauraran matakan da ya ɗauka tun bayan harin da aka kai a birnin na Paris, sai dai farin jinin jam'iyyarsa ya ci gaba da raguwa. Tun bayan da aka kai harin na Paris ne farin jinin jam'iyyar ta National Front ya ƙaru, saboda shugabannin jam'iyyar sukan alaƙanta matsalar ta'addanci da ƙasar ke fuskanta da kwararar baƙi cikin ƙasar.
Ministan harkokin cikin gida a Pakistan ya musanta zargin da ake yi na cewa akwai alaka tsakanin yan ta'addan kasar da matar da aka samu hannunta a harin da aka yi a California. Minister Chowri Nisar Ali Khan ya faɗi hakan ne yayin da yake ganawa da manema labarai, inda ya bayyana abin da hukumomin Pakistan suka gani game da Tafshid Malik mai shekaru 29. Khan ya ƙara da cewa iyayen matar sun zauna a Saudi Arabia har na tsawon shekaru 25, inda nan ne ‘yan uwanta maza da mata suka girma. A cewarsa, ta kuma halarci jami'ar Pakistan, amma kuma babu wata hujja da ta nuna akwai alaka tsakaninta da mayakan Islaman kasar. Khan ya ƙara da cewa Pakistan ta baiwa Amurka goyon baya ta fuskan shari'a, wanda abu ne da ya rataya a wuyanta. Har ya zuwa yanzu, hukumomi a Amurka na ƙoƙarin gano dalilin da ya sa Malik da mijinta Said Rizwan Farouk, wanda haifaffen Amurka ne, suka kashe mutane 14 tare da raunata wasu 21 a wani wajen taron da aka shirya wa ma'aikatan ƙaramar hukumar a San Bernardino da ke California. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takon daga babban birnin tarayyar Najeriya, inda tawagar gwamnatin tarayya ta kai ziyara a Rumbama da Kwanduga domin ganin irin nasarar da sojojin suka samu wajen kwato waɗannan garuruwa. Nasir Adamu Yalkaya na cikin wannan tawagan, ga kuma rahoton da ya hada mana.
Allah ya kawo mu lokacin da sojojinmu
Rugugin jiragen yaƙi na sojan Najeriya da ke shawagi a yankunan da aka samu nasarar murƙushe yin Boko Haram, musamman ma a garin Kwanduga da Bama. Tun daga Maiduguri har gefen dajin Sambisa zuwa Bama, sojojin Najeriya ne sun yi sahu-sahu don gudun kota kwana da tabbatar da mallakar waɗannan garuruwa da ada ke matsayin cibiyoyin 'yan Boko Haram. Bayan mun zaga garin Bama da ya zama kangaye ba kowa, sai rusassun gine-gine da wani sansani mai cike da marayu, mata, matasa da dattawa, na zanta da kwamandan rundunar yaƙi da ta'addanci a arewa maso gabas, Manjo Janar Yusuf Abubakar, wanda ya mai da fadar Shehun Bama sansanin sojoji na wucin gadi.
Alhamdulillah, ka gabar nan da aka yi, kuma dalilin da ya sa muka ta wannan shine shi ministan watsa labaru, shi Alhaji Layi Muhammad, saboda ya nuna ƙasar nan abubuwan da ke cikin garin Bama, musamman ma lalatan da aka yi na wurare, saboda kaga kusan kowane gini da ka sani baya tsaye, duk an rusa su. Dalilin da ya sa kenan muka zo garin Bama, kuma muna tare da mataimakin gwamnan jihar Borno, saboda ya nuna musu abubuwan da jihar Borno suke yi na abin da ake kira reconstruction, saboda taimakawa mutane saboda su dawo muhallinsu insha Allah.
Me zaka ce kan wannan hasashe, ko kuma fata da shugaba Buhari yayi cewa zuwa ƙarshen watan nan in Allah ya yarda za ku gama da miyaguna?
Muna kokari dan Ubangiji ya yarda, kai ma ka gani. Alhamdulillah.
Duk wani gini ɗin Boko Haram sun rubuta masa kalmar shahada.
Boko Haram is terrorism.
Ministan labaru Lai Muhammad, wanda ya zaga yankin nesan ta'addini daga Boko Haram, ya nuna ‘yan ta'adda ne kawai da gwamnatin Buhari za ta ƙarisa murƙushe su. Amma ya za a ce waɗanda ke rubuta kalmar shahada da yin kabbara duk lokacin da suka kai hari, sannan a iya nesanta su da musulunci? Ita ce tambayar da Naiwa Sheikh Abdullahi Balalau.
Masu aikata wannan aiki ai ba musulmai ba ne, domin kuwa ba zai yiwu musulmi ya ɗauki bom ko makami ya shiga da shi masallaci ya kashe masallata ba. Ai Qur'ani ya ce innamal mu'minuna ikhwa, mu'minai ɗan uwan juna ne. To ya za ka ɗauki wuka, ko ka ɗauki bindiga, ko ka ɗauki bom ka je ka kashe ɗan uwanka, kuma har yanzu ka ce kai musulmi ne, kuma kana kabbara kana jin daɗi? Yaya za a yi hakan ya faru kuma har yanzu ka ce kana ainihin wato da karantarwar addinin musulunci? Don haka wannan ya nuna cewa waɗansu ne kawai suka shirya da rigan musulunci su cutar da musulunci da musulmai don a shafa wa musulunci kashin kaza. Annabi ya ce duk wanda ya yi ishara ya fidda makami ga ɗan'uwansa to ba musulmi ba ne.
Ƙonannun gine-gine da ƙasusuwan mutane da ba kammala kwashewa ba su ne hotunan da za su zauna a zuciyar mutum da ya ziyarci yankin, inda yara marayu ke tafi idan suka ga wani baƙo da suke ganin zai taimaka musu ne. Nasiru Adamu Yalkaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
La ilaha illallah Muhammadu rasulullah.
To an gaishe ka Nasiru. Idan muka tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar kuma, an tattauna ne akan yadda za a ƙara fahimtar juna tsakanin manoma da makiyaya. Ga Shaibu Malik da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A kokarin magance fadan manoma da makiya kamar kowace shekara idan damuna ta kaura magabatan bareki da na gargajiya zuwa ma'aikatan cigaban karkara da wakilan manoma da makiya kan gudanar da taro na tsaye da ranar 31 ga watan Disamba ta zama ta sukin gonaki ga makiya. Malam Galo Badaje babban sakatare a ofishin ma'aikatar cigaban karkara
inda ya shahe department wanda ake noma sosai wanda an san noma ne ake nan ba kamar wajen makiya bace suna cikin me shi yasa duka nazarin da duk taron ya yace to bisa shi su unwani da du karanda a cikin gonaki da abun kasa wannan kiyona kowa kuma shi aiki da wannan dokar da anka tsaida su makiya su bar shiga gonakin mutane ha wannan ha yan ranan nan ta wuce su ko manoma su sa kuzari duk abin da a gare su cikin gonaki su debe shi su adana shi dan ka bisa shi su zo su musu banna kamar yanzu nan in wannan lokacin ya wuce wanda duk ya sakaci ya bar abincin shi ko karan shi bai adana shi ba bisa gona abin da suke unhuwani ka gani bisa shi su shigo sun ci shi babu wani a ce akai wani ƙara wani ne
daga cikin gundumomi takwas da maratan mallaka duka sun bada amanna da wannan rana 31 ta Disamba a suke gonaki mai martaba Malam Isaka Na'abu sarkin gabi ɗaya daga cikin sarakuna wani suka halarci wannan taro ya ce wannan rana ta yi daidai amma gwamnati ta shiga waye kan manoma da makiya domin a ƙara zama lafiya.
Mu kuma nan ko da an ce a yi dokar hidda sakin daji da 31 ba mu hana amma a yi sensibilize ɗin manoma da makiya. Makiya in sun ga kayan manoma kasu taba manoma in sun ga bisashen makiyaya kuma su kore su ka kawo wanta shi hankali mu su kadai muke fatan Allah Ubangiji ya sa kowa ya gane juna a zamna lahiya kowace shekara da 31 December ake buda amma da haka nan dai mu dai wajen dai gabi alhamdulillah babu wani tashin hankali muna sensibilize din hillani muna sensibilize din manoma dan dai a zamna lahiya da ku dare da rana suna tarbis su yi dare ko daga su sha ruwa rija daya to menene abin kawo tashin hankali to dan haka nan muke cewa da an bude dashi 31 December to banda wajen tun daga nan har cikin juin da mun gama dankali yanzu sai rogo har zuwa damuna to kaga ko aka ce dan Niger da ci da dan Niger muna fatan dai Allah Ubangiji ya sa gwamnati ta sensibilize din manoma ta sensibilize din makiyaya a zamanin lafiya
mai martaba sarkin gaba kenan Alhaji Isa Kana'abu Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger.
To an gaishe ka Sha'ib Mani kafin mu ci gaba a shakata da wannan
dan saurara mutun da nake yi idan ka ji na kana ka dora dukan jagora idan yana da niyyar kwara zaya amince da gaskiya ta bin shari'a ba
walle walle muna ta dauki kama kariya
kariya
magana gobe ba mu ne ba idan mu ne yau magana gobe ba mu ne ba mugunta domin baza ta kai mu ga ciwa dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba tun wata rana akwai atashi ba shine ba
walle walle mana ta dauki kama kariya
kariya
dan mu ne magana gobe ba mu ne ba
idan ka lura ai wa'adin ka zai kare fa bai karewa ka tabbata akwai mutuwa fa in kai zalunci a lahirar ka zaka gani fa ka san wala kire ba za ya kyale zalunci ba
walle walle mana ta dauki kama kariya
kariya
dan yau ne magana gobe ba mu ne ba mutum ma magunci bai yi kama da jagora ba dan ya samu ba za ya tausa al'umma ba ko
wurin sa kawai shi ya tara arziki dan zamba raba wadan su da sana'ar su baki shi ba
walle walle wala ta dauke kama kariya
kariya
magana gobe ba muni ba
abin haushi ma batun su ba kama kariya kama kariya.
Oh, an gashe ka Alan Waka. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Yanzu kuma muna agogo ya ce karfe 2 na tsakar dare da minti 15. Ga shirinmu na gaba.
Da rashin tai akan bar arha. Jama'a barkamu da sake saduwa a filin namu da fatan kuna nan lafiya. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tai. To kamar yadda muka faɗa muku makon jiya, bakin namu Alhaji Yahaya Jalam, Alhaji Shawu Aliyu, da Alhaji Kalib Ismail za su ci gaba da kawo bayanai kan farfado da tattalin arzikin Najeriya da yanzu yana fama da mushashara. Yanzu Alhaji Shawu Aliyu zai dora daga inda ya tsaya makon jiya, sannan mu ci gaba.
To wannan muna hasashen idan ake amfani da abinda mai magana na farko ya faɗa aka gina irin wannan tsarin kasafin kuɗi, misali yayi tsokaci na samar da kuɗaɗe ba daga man fetur ba, to kuma wannan kasafin kuɗin dama bai da alaka da oil benchmark, yana da alaka da haraji ne, kuma duk gwamnatocin da suka ginu ko high performing economies ko kuma manyan advanced economies na duniya da haraji suka ginu, sai kuma kudin aro na zairi wanda ake amfani da su wajen gina kasa. To a hawa na farko a wannan gwamnatin, a wannan tsari, shine Muhammadu Buhari shugaban kasa ya san cewa duniya ta sama tattalin arzikin Najeriya ido, akwai kuma kyakkyawan fahimta na tattalin arzikin ƙasa a gwamnati irin wannan. Haka su ma 'yan ƙasar a yanzu suna da kyakkyawan fahimtar cewa ana jagorancin su zuwa gina tattalin arzikin ƙasa. To amma akwai kira ƙwaya ɗaya wanda masana tattalin arziki wanda ake ce musu developmental economists wanda suka ginu a gina ƙasa da ci gaban ƙasa sun yi imani sai kowa ya canza ɗabi'arsa daga ɗabi'ar lalaci, daga ɗabi'ar zamba, daga ɗabi'ar wane sai wane dole, zuwa ɗabi'ar wannan ya cancanta, wancan ta cancanta, kaza ya cancanta. To idan aka ɗora tattalin arzikin a wannan faifai, to za mu zura ido mu ga ba a cikin shekaran farko ba wajen auna tattalin arziki, saboda a shekarun baya kaɗan an auna tattalin arzikin ƙasar nan, an ga cewa a 2010 lokacin da tattalin arzikin ya fi zabura, kuma akwai abubuwan da suka zabura da tattalin arzikin kasan har ya samu kashi 9.5 na kiyasin ci gaban tattalin arzikin kasa. Sai kuma akai sa'a tattalin arzikin kasan a halin yanzu yana mafi kaskanci daga 2010 zuwa 2015 yana tafiyan kashi 2.5, wanda wannan tafiya na kashi 2.5 tafiya ne mai wahala, komai zai iya durkushewa idan aka koma ƙasa da ci gaban 2.5 aka samu ragowa, to akwai matsala. Matsalan shine akan duba yawan mutanen ƙasa, kuma duk kiyasin da aka yi a duniya an gano cewa muna da mutane sama da miliyan 180. A cikin miliyan 180 din nan kusan kashi 65 zuwa 70 waɗannan duk suna rayuwa ne a ƙasa da mizanin talauci na duniya. To haka, to tunda yanzu an tabbatar mutane suna rayuwa a cikin wani yanayi na talauci, to ya zama mu gwamnati wajibi ta shigar da abubuwan da za su daga mutane ta fuskanci yanda za a daga mutane, a fara rage mutane talauci, sannan bayan an rage musu talauci a dada tarbiyyar ta su su ta tafiya a matakin da kasafin kuɗin yake tafiya, wanda mai magana da madadin shugaban ƙasa ya fara mu 'yan ƙasa albishir cewa kasafin kuɗin nan zai fakai kusan ₦7 trillion a madadin ₦4.6 trillion wanda aka yi kuma ba a ma yi shi ba. To
an ce zero wato sifili fa kace
sifilin kasafin kudi
sifilin kasafin kudi kuma gashi ana maganar trillion 8
na'am to a yanzu a treasury symbol akwai hajiya
ya auna wannan
me magana fa na farko yaya na ya fada daga yin treasury single account a satin farko gwamnan bambam banki na kasa ya fada Godwin Emefiele ya fadi cewa an samu sama da trillion 2 da billion 300 to in kin ga wannan kudin in kika auna kasafin kudin na 2015 wanda aka yi shi akan trillion 4.6 ashe ba sai an ci bashi ba tunda an wuce rabin shekara kuma a rabin shekara nan da aka wuce ga trillion 2 a kasa sannan banda wannan ga hukumomi irin na ne masa kai shugaban custom na Nigeria wanda ya sabura wanda a handin muke shirin nan yana illela yan sanar da mutanen Nigeria custom a daga wata 10 ta samar da biliyan 747 a cikin target din da aka basu na biliyan 940 wani abu to kinga in aka koma aka gina haraji hukumar da ke samar da haraji aka inganta su sannan aka samar da ayyuka da yawa duk inda aka samar da ayyuka da yawa a cikin al'umma to an samar da haraji da yawa ne saboda waɗannan mutanen da aka samar musu da ayyuka za su ba gwamnati haraji za su siye kayayyaki a kasuwa wanda aka samu musu haraji to gwamnati kullun za ta yi ta wanzuwa a irin shirin da ta yi na kasafin kuɗi ta samu
na hauke ke ina bai sababur yanzu gani akan motoci na tabbata gumi na duke
barin tambaye Khalid Ismail shi kuma da yake dan kasuwa ne in gani shin kana ganin al'umman Najeriya sun ta samma canji na halayensu wajen mu'amala da kuɗi da za a samu ƙasa ta amfana
bismillahirrahmanirrahim al'umman Najeriya kudure suke da su samu canji amma ya za su samu canji canji na farko a ilmantar da mutane idan aka ilmantar da mutane akan ɗabi'o'i da suke kai bisa al'ada da kuma yanda duniya take tafiya akai wannan shine canji na farko da abin da gwamnati ta gadarwa talakan ƙasa to zai amfanar da shi kuma zai rike shi da muhimmanci don ya san tasirin sa saboda a baya mun neme shi mun rasa wannan shine abu na farko sannan abu na biyu akwai ƙarancin abin yi yayi yawa a al'umar ƙasa a talakawan ƙasa kuma wannan abun mataki ne wanda yake cike fiskantar barazana na tsaro dan duk lokacin da aka ce al'umma da suke zauna a ƙasa suna rayuwa a cikin niyasu na rayuwa
kunci
na rayuwa to yana iya tabbatar da tsoro a tafiyar da al'amura na gwamnati sannan a kuma gudanar da ƴan kasuwa na yau da kullun da suke tafiyayya a cikin gida matukar babu abun juyawa a wajen mutane babu abun yi to tsaro ba zai samu ba idan babu tsaro kuma to babu magana tattalin arzikin kasa wannan shine muhimmi na farko da gwamnati ya kamata ta farga ta dora himma akai ta tabbatar ta gudanar da wannan in an samu wannan to za a samu arziki na farko sannan na biyu ya za a yi a samu kuɗi a kasa shine ya zama na kowa ya tashi yana da abun yi manomi an ilmantar da shi akan hanyar noma ba wai kurin a ce yau an kawo takin zamani an kawo irin shinkafa amfanin gona yaya ya kamata yayi shi bisa al'ada ko kuma bisa yanda duniya take tafiya wannan shine abun yi na farko sannan na biyu kayan gudanar da rayuwa na yau da kullun yanzu in kika duba a yau komai ya tashi kayan provision na gudanar da yau sabulu ya tashi lifton ya tashi talaka shi yake shan wahala yanzu misalin single account da aka yi na gwamnatin tarayya guda daya da duk dukiyar da ake ganin an samu da duk abubuwan da ake ganin an ci gaba amma a halin yanzu in kika shiga kasuwa a cikin garin Kano ko kika shiga Anacha a cikin zaki tabbatar da gudanar da kasuwanci mutum zai yi ne miki a kasuwa inda yana da bude container kaman 10-15 saboda tafiyar da tsari na Beirut change na dala yanzu mutum ba zai iya zuwa Singapore ko ya je miki Italy ko China ya siyo kaya yayi container biyu ba a baya da yana iya yin samun container 15 container 20 yanzu yanda aka gudanar da tafiyar da tattalin sabon juyi na gudanar da arzikin kasa ya takile wannan abun ba a samu haka saboda haka kayan da yake cikin gida bai isan mutane kuma ya tashi sannan abu na gaba talakawa babu kuɗi a hannunsu da za su shiga kasuwa su sayi kayayyaki na gudanar da rayuwar yau da kullum wannan abun zai iya kawo barazana a tattalin arzikin kasa, ya kamata gwamnati ta farga kai.
Jama'a anan kuma zamu dakata. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, mu dora daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakin namu Alhaji Yajalam, Alhaji Yusuf Aliyu, da Alhaji Kalib Ismail da kuma wakiliyarmu Madina Dauda wadda ta jagoranci firar, da Tobahiro Diodone wanda ya shirya mana sauti. Ni Salu Garba ke cewa ku kasance lafiya.
To madalla a gare Salu Garba, mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi.
Assalamu alaikum. Sunana Alai Joli daga garaman hukumar Numan. Don Allah mu batun burtoli, burtoli shanun mun ne, mun shanu suna hade da motoci. Ana kake ba mu shanu kuma mu taki a ce mu biya mu biya. Don Allah taimake mu da burtoli, don Allah shugaban kasa da gwamnati su taimake mu.
Assalamu alaikum mura America, mai magana Musa Kabiru Zango Zuru. Da Allah ina so ba da tunatarwa ga mai girma gonan jihar Kebbi, tunatarwa a kan malaman da aka ɗauka tun daga mulkin tsohon gona wanda ya sauka. Da Allah taimaka, bayan Allah na nan an ba su ofa, ma'ana takardar ce da ɗauka aiki, amma kuma an ba su an dakatar da su. Wannan gona mai adalci muke so, Allah taimaka, bayan Allah na nan zube a ci gaba da wannan abu. Kuma kowa idan aka ci gaba, kowa ya san kai ne kai, kuma za mu ci gaba da maka addu'a kamar yadda muka saba. Allah ya maka jagora ga dukkan al'amuran ka na kullum. Allah taimaka. Nagode muryar
America. Assalamu alaikum. Sashen Hausa na muryar America, mai magana shi ne gurbaban radio Matankari a jihar Kebbi, Nigeria. Yau yana ta yin tsokaci ne dangane da ziyarar da sakatare na majalisar ɗinkin duniya ke Ban Ki-moon. Allah ya sa wannan ziyara ta amfani ƙasa ta Najeriya da mu talakawa Najeriya da al'ummar Najeriya ga baki ɗaya. Assalamu alaikum sake hausa na biyu. Magana Uba Aminu Salama na kwanar jihar mai jin tarihin Najeriya. Alhamdulillah tsari ya yi biya da Allah su ba. Alhamdulillah, irin canjin da muke gani Allah ya aiko mana da shi ne na shugabanci, domin duk wanda Allah ya nufa yana da kwanciyar hankali ya kwanta da hankali ya lura da shi. Shugabanci ya samu inganci a ƙarƙashin zuwan shugaba Jalal Muhammadu Buhari. Tabbatar da gaskiya, riƙon amana, tabbatar da adalci, gaskiya, ili da ili.
To madalla, mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Shugaban Amurka Barack Obama ya gabatar da wani jawabi daga ofishinsa kai tsaye dangane da harin ta'addanci da aka kai a garin San Bernardino da ya halaka mutane 14 ya kuma raunata wasu da dama, inda ya jaddada cewa Amurka ta ƙara tsora matakan yin yaƙi da ayyukan ta'addanci. Obama ya fara jawabin nasa ne ta hanyar nuna alhininsa game da mutanen da suka rasa rayukansu a wannan hari. Bangarorin da ke takaddama da juna a ƙasar Libya sun cimma wata matsaya da ake sa ran za ta kawo ƙarshen rikicin siyasar da ya addabi ƙasar na tsawon shekaru da dama.
To madalla, yanzu kuma anan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, amma don kowa da kowa anan sashen Hausa, musamman shi Mahmud Dalo da muka yi azubanci tare da Tubahiru Diodone wanda ya bada umarni, sai injiniyanmu injiniya Charles. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima ku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.